بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بيانك ينوى السلام عليكم ورحمة الله. بركة مدسة دعا أولا يمتي na Lahadi wanda ya dace da 22 ga watan Al-Muharram a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammaci na Lahadi kuma nawa ga watan Bature kenan yau 17 ga watan wato 5 kenan watan Bature a wannan shekara ta 1998 dan ci gaba da karatun littafin mu na kitabu tauhid, babun da zamu tashi akai yau, babu ma jaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluu fi salihin. Wannan kuma shine darasi na 17. Abinda wannan babi zai magana wato babi ne na ma jaa, abinda yazo na nassi daga Allah ko manzansa wanda ke nuna cewa anna sababa kufri bani adam, sababin kafircewar ƴan adam gaba daya, wa tarkihim dinahum, sababin da yasa ƴan adam suka bar addinin su, huwa al-ghuluw fi salihina, shine al-ghuluw, zurfafawa fi salihina, cikin lamarin salihan bayi. Wato wannan babi abinda zai kunsa bayanin nassoshi na Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, waɗanda suke bayyana cewa daga cikin manyan dalilan da suke sa ɗan adam ya kafirce ma Ubangiji, ɗan adam ya bar addininsa, daga cikin manyan dalilai wato shine al-ghuluw fi salihina, zurfafawa cikin lamarin salihan bayi. An fahimta ko? To idan an ce al-ghuluw shine mujawazatul haddi, madhan aw zamman, mujawazatul haddi, ketare iyaka, imma ta fuskar yabo ko ketare iyaka ta fuskar kushewa. Idan ka tashi yabon mutum har ka bashi siffofin da ba su da shi, to za a ce ghalauta fil madhi, ka zurfafa wajen yabo dan ka kara masa akan abin da baya da shi. Idan kuma ka tashi kushe mutum a maimakon ka faɗi aibukansa da bangalorin gajiyawarsa, sai ka zurfafa har ka faɗi abin da ya fi ƙarfin nan, to nan gurin sai a ce ghalauta fi zammi, ka zurfafa wajen kushewa. Dan haka zurfafawa wajen kushewa sunanta al-ghulu, zurfafawa kuma wajen yabo ita ma kuma sunanta mai al-ghulu. To abinda ke sa dan adam ya bata ya bar addininsa shine rashin tsayawa tsakiya. In ya tashi kushe sai ya wuce gona da iri, idan ya tashi yabo kuma sai ya wuce gona da iri. To waɗannan al'amuran kuma su suke gadarwa da dan adam kafirce ma Ubangiji, su suke gadarwa da dan adam barin addininsa. Ina fatan kun fahimta. Wa qaulillahi azza wa jalla, يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله. وبنجي تعالى يا اهل الكتاب، يا كو اهل الكتاب، اذا انت اهل الكتاب يا كو ودان دا اكا بايما للتافي تعالى تيوا دوك الامه دا سوكا غاباتا بايا امباس للتافي دومين بابو ونمان زوفا تيسي دي زود للتافي ba wani annabi face sai da Allah ya bashi littafi. Kana nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب كون النبي نادى التافي أما ضد هكا أولما لم مسلنتي يا زما سنن أبو da an ce ahlul kitab ma'abuta littafi to ana nufin yahudu da kuma nasara badan komai ba wannan lafazi yake karkata zuwa gare su dan a bambance su da sauran larabawa masu addinin gargajiya dan a bambance su da mutanen farisa masu addinin bautar wuta wanda wannan ba wani littafi da aka ba su su ma larabawan akan addinin da suke kai din nan ba littafin da aka ba su amma su yahudu da nasara suna kan wani sashi na littafi sun kafirce ma wani sashi na littafi da haka sai ake kiran su ahlul kitab dan wajen kira a bambance su da wa da sauran kafiran da ba su ba an gane ko ya ahlul kitab ya ku ahlul kitab yahudu da nasara la taghlu fi dinikum kar ku zurfafa cikin lamarin addinin ku kar ku wuce gona da iri cikin lamarin addinin ku to mun fada a dazu cewa abinda ake nufi da al-ghuluwu shine mujawazatul haddi wato ketare iyaka to shine sai malamai suka ce ketare iyaka din nan yana iya yiwa ya samu a kowane bangare daga cikin bangarorin addini ya zanto mutun ya ketare iyaka ta fuskar aqida ketare iyaka ta fuskar aqida kuma wato zai iya yiwa ta fuskar ka dauki ilahantaka ta ubangiji ka baiwa wani wannan wanda ka baiwa ilahantaka din nan ka ketare iyaka kenan dan ana san ilahantaka ta zanto keɓantaccen abu haƙƙi ne na Allah shi kadai da zaran ka baiwa wani ya zamanto me kenan ketare iyaka kuma sa'ilin nan abinda yasa ka baiwa wancan din dauko shi daga matsayinsa na dan adam na mayar da shi ilahu kuma nan ma ya zama ketare iyaka kuma ina fatan kuna fahimta to kaga wannan mujawazatul haddi kenan fil aqida sannan akwai mujawazatul haddi fil ta'abbud lillahi fil ibada wajen ibada a ce kai sallah raka'a hudu sai ka kara daya su zama biyar a ce kowace raka'a kai sujada biyu sai ka kara ka ce kai zaka yi sujudu uku uku cikin kowace raka'a to wannan ya zama mai kenan mujawazatul haddi ketare iyaka ta fuskar ibada an fahimta ko da haka ketare iyaka din nan yana shiga cikin komai da haka sai Allah ce la taghlu fi dinikum sai waɗansu malamai suka ce fi dinikum almuradu bid-din huna al-aqida kar ku ketare iyaka cikin aqida waɗansu suka ce a cikin kowane lamari na addini abinda musulunci ya masa iyaka kar ka wuce in matsayi aka ba wani ka tsaya daidai matsayinsa din da aka ba shi kar ka wuce da shi sama da wannan matsayin in kai haka sai ka zamanto kai gulu la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haq kar ku faɗi komai game da Allah sai abin da yake na gaskiya abin da yake na gaskiya ko game da Allah shine ka yadda Allah ta'ala shi kadai yake cikin zatinsa shi kadai yake cikin rububiyyarsa wato ayyukansa da gudanar da duniya shi kadai yake wajen ilahiyarsa wato wajen cancantar a masa bauta shi kadai sannan shi kadai yake wajen siffofinsa da sunayensa yadda da kadaituwar Allah a dukkan wannan bangarorin ya zanto kenan ka faɗa abin da yake ya dace game da Allah la taqulu ala allahi illa al-haq wannan kenan sannan kuma duk yana shiga cikin wannan kar ka jingina ma Allah da kar ka jingina masa mata kada ka sanya masa abokin tarayya idan ka kore da gabarin Allah ka kore mata gabarin Allah ka kore abokin tarayya gabarin Allah to ya zanto abinda ka faɗa game da Allah abu ne na gaskiya dazu kuma ka tabbatar da kadaitakarsa wajen zati kadaitakarsa wajen rububiyya kadaitakarsa wajen ilahiyya kadaitakarsa fil asma'i was sifat sannan ka kore masa da ka kore masa kishiya ka kore masa mata ya zanto ba abinda ka faɗa game da Allah sai tsuntsar gaskiya amma da zaran ka kudurci cewa Allah na da mataimaka waɗanda ba lalle bane in ka tashi roko kai tsaye ka roki Allah din ka iya bi ta kansu ka roke su 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 rokan ma Allah yanzu ka sanya wa Allah mai kenan kishiyoyi mataimaka sa'ilin nan ko baka faɗi gaskiya game da ubangijinka ba Allah kuwa yace wala taqulu ala allahi illa al-haq an gane ku idan ka jingina ma Allah da kamar yadda nasara suka yi kamar yadda Yahudu suka yi, Yahudu suka ce Uzair dan Allah ne, Nasara suka ce Annabi Isa dan Allah ne, kamar yadda Quraysh Makka suka yi, suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah. To wannan idan mutum ya dingina ma wannan Allah wannan, to shikenan wato ainihin ya ce Allah ya zama tawayayye kenan, domin gajiyawa ce ke sa a samu da, saboda lokacin da zaka tsufa shi ya kawo karfi, da kai kake ciyar da shi ka biya masa kudin makaranta ka yi masa rigar sallah, yanzu kuma shi ke ciyar da kai kuma ya shayar da kai kuma ya maka rigar sallah kuma, lokacin da ka gajiya sai ka bukaci zuwa gare shi. To Ubangiji baya gajiyawa, dan haka ya fi karfin kuma ya bukaci da kenan, dan abinda ke sa a bukaci da gajiyawa, kun fahimta da kyau? Haka abinda ke sa a bukaci mace bukatuwa zuwa gare ta, Ubangiji baya bukatuwa zuwa ga kowa, kowa ne yake bukatuwa zuwa ga Allah. An gane ku? To wannan shine tsantsar tauhidi, wala taqulu ala llahi illa alhaq, ku ahlul kitabu kar ku faɗi komai game da Allah sai gaskiya. Yanzu anan kamar Allah na cewa kar ku ce Allah na rida, kar ku ce allolin biyu ne, kar ku ce uku ne, kar ku ce Allah na da mata, kar ku ce Allah na da kishiyoyi, shine ma'anar wala taqulu ala llahi illa alhaq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah, innamal masihu, lalle almasihu, wato almasihu anan gurin Annabi Isa kenan, lalle almasihu Isa ibn Maryam, wato Annabi Isa dan, wato dan Maryam, rasulullahi, manzo ne da Allah. An gane ku? Almasihu, to wane me ake nufi da almasihu? Daga fi'ilin masaha, yamsahu mashan, shine fi'il, wato mazdarin sa kenan, almasihu ala wazni fa'il. To shine suka ce imma ya kasance fa'ilun bi ma'ana fa'il, ko fa'ilun bi ma'ana maf'ul. Idan aka ce fa'ilun bi ma'ana fa'il, sai ya zanto almasihu ana nufin almasihu, wato kenan alladhi yamsahu almarda fayabra'una min almarad, wanda ke shafar marasa lafiya sai su samu me? Sai su samu waraka, da izinin wa? Da izinin Ubangiji. To shine almasihu, wanda idan ya shafi idan makaho sai ya dawo yana gani, in ya shafi kuturu sai ya dawo da yatsunsa, in ya shafi gurgu sai ya tashi ya miƙe ya tafi yasa. To shi ake kiransa almasihu, bi ma'ana kenan almasihu kenan, fa'il bi ma'ana fa'il. Amma wanda suka ce fa'il bi ma'ana maf'ul, suka ce almasihu ai alladhi musiha bil baraka, wanda baraka take, albarka ta kewaye shi ta ko ina. Dan yace waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usali bi salati wa zakati ma dumtu hayya. Innamal masihu, lalle almasihu Isa ibn Maryam, Annabi Isa dan Maryam, rasulullahi, manzo ne na Allah, jakada ne na Allah. Cikin cewa jakada ne na Allah, mayar da martani ake yi ga bangarori guda biyu, Yahudu da Nasara, wanda dama su ne ahlul kitab din da ake kira da farko. Saboda me? Yahudu sun zurfafa cikin lamarin Annabi Isa, amma wata irin zurfafawa? Ta wajen yabo ko kushewa? Kushewa. Ta yadda suka zarge shi da cewa shi dan zina ne, ta yadda suka zargi mahaifiyarsa da cewa mazinaciya ce. Ya ukhta Haruna ma kana abuki mra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya, suka ce ai wato mahaifinki ba mutumin wofi bane ba, sannan kuma mahaifiyarki bata kasance mazinaciya ba. Wato nan gurin mai suke nufi? Ita ta zama mai kenan, ita ta zama mutuniyar wofi kuma ta zama mazinaciya. Haka Yahudu suke nufi, la'anar Allah ta tabbata kansu. Fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullahi atana alkitaba zuwa gare. To kaga anan gurin guluwin da Yahudu suka yi wajen kushe Annabi Isa kenan, Nasara kuma guluwin da suka yi wajen me? Wajen yabansa. Daukaka ce, daukaka sai suka wuce da matsayin sa na dan adam suka kai shi matsayin Allah, tunda sun ce shi wani bangare ne na Allah, tunda da ai bangare ne na ubansa. Shi yasa yake kama da uba wajen sauti, wajen tafiya, wajen waɗansu kawas da uba ke da su. To sai suka ce Annabi Isa ɗa ne na Allah, wato wani sashi ne na Allah kenan. Ya zanto a nan gurin wato kaga sun aibata Allah kenan. To da Allah ce innamal masihu Isa ibn Maryama rasulullah, kalmar rasulullah duk ta mai da martani gare su. Ya ku Yahudu kuka ce shi, da kuka ce shi kaza ne, to rasulullahi jakada ne na Allah. Allah ko baya sa mutum a cikin jakadansa sai ya zantowa batacce mai asali. Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas. Allah zaba yake tace kafin ya samu ya zaba manzanni tace wa yake sawa'un cikin mala'iku ne ko cikin bil'adama sai an tace. To ko babu yanda za a dauko bar gurbi kenan wanda bai da asali. Sannan kuma mayar da martani ga Nasara, ya ku Nasara da kuka ce matsayinsa matsayin ilahu bai kai nan ba, har yanzu yana nan a matsayin mai rasulullahi, dan aike ne na Allah, wato bawa ne na Allah, baya da ta cewa sai abinda ubangijin sa yace yi. Wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu. Sannan shi annabi Isa din nan wa kalimatuhu kalma ce ta Allah, alqaha ila maryama, wadda ya aika da ita zuwa ga Maryam, wa ruhun minhu, kuma ruhi ne daga Allah. Abin nufi annabi Isa alaihi salam sanadiyar samuwarsa ya sha bamban da sanadiyar samuwar sauran mutane. Sauran mutane samuwarsu dole ne a sami aure, sannan a samu alaka ta auratayya tsakanin miji da matarsa, a sababin haka sai Allah ya sa a samu juna biyu. Amma samun juna biyun da Maryam ta yi kalma ce Allah ya aika, wata kalma karmal kun fa yakunu, da Allah ce kun fa kana alhamlu fi bataniha, sai kawai ciki ya kasance wato ta samu juna biyu daga cewa kun. To wannan ita ce kalmar ta Allah din. Ma'ana annabi Isa ba shi ne kalmar ba, an samar da shi ne da mai da kalmar. Shi ne Imam Ahmad yake cewa laysa Isa huwa kun walakinna Isa bi kun kana. Isa ba shi ne kun din ba, shi ya kasance ne a sanadiyar fadin kun. Wa kalimatuhu alqaha ila maryama, shi ne sai ce fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya qalat inni a'udhu birrahmani mink in kunta taqiya qala innama ana rasulu rabbiki dami li ahaba laki ghulaman zakiya. Sai take mamaki ya za ta yi ta samu da, ya za a zo mata fitara za ta samu da, anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasani basharun wa lam aku baghiya qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyun wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Karshen aya kana amran maqdiya, ita ke da namu su an riga an zartas kana amran maqa, wani abu ne da an riga an gama bayan da zaki. Dan haka ma nan gurin ba kawo maganar cikin ya shiga tayi wata kaza tayi kaza, kawai sai aka dauke hoton duk wannan tunda an ce kana amran maqdiya. Me ya rage magani? Haihuwa. Sai ta fahamalatu fantabadat bihi makanan qasiya fa ja'aha al-makhadu ila jiz'in nakhlati, wato uslubin qur'ani da ban mamaki har zuwa karshen canguna idan kun je kun duba cikin suratu maryam. Al-muhimmu dai wato ainihin kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu, kuma shi ruhi ne daga ubangiji. Abinda ake nufi annabi Isa yana cikin jimlar rayuka waɗanda Allah ya halicce su, wato shi ba bangare ne na Allah ba, halitta ne na Allah. Kamar yadda rai nawa da naka da na dabba da na kiyashi da na kowa yake a matsayin mallakar Allah, Allah ne ya yi su, to haka annabi Isa ma rai ne wanda Allah ya halicce shi. Shi ne ma'anan wa ruhun minhu, ay ruhun ka'inun min Allah ta'ala, min indillahi ta'ala, wani ruhi ne kasantacce daga wurin Allah ta'ala. Fa aminu billahi wa rusulihi, da haka ku yi imani da Allah da manzanninsa. ولا تقولوا ثلاثة كركو تي اللولو قدي انتهوا خيرا لكم انتهوا كتي ايكم قدينا سيتمي خيرا لكم نيما تنسى الإرادي انتهوا خيرا لكم ايه intahu khairan, ana maganan khairan din ne, haba ta miyizi, haba ta miyizi, eh ba wannan nake magana ba, ba wai sigar sa ba ta nahiyar sarfu. Me yasa ya sa fataha guda biyu? me yasa aka yi masa nasaba dan me habamahu lahu in tahu khairan lakum ismu yakunni al mahzufa in tahu yakunni al intihau khairan lakum kaga yakunni al intihau sai zanto ismu yakun kenan khairan kuma fa khabaru yakun kenan in tahu khairan lakum ku daina abin nan da aka hane ku daina wannan ita ce alheri gare ku innama allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad ku sani lalle allah abun bauta ne guda daya subhanahu tsarki ya tabbatar masa ya fi karfin an yakuna lahu walad a ce yana da da lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard mallaka sama da kasa gaba daya nashi da ga ba bukatun dakin tunda sama da kasa gaba daya mallakar waye nashi to da ga ba da bukatun dakin duk wanda ke cikin sama da kasa bawa ne ga Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke cikin sama da kasa bawa yake ga Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila dan haka ubangiji ta'ala wato ainihin ya kadaita baya da abokin tarayya ba kamar yadda kuke riyawa ba ku nasara ku ce Allah yana da abokin tarayya ko ku jingina masa da ba kamar yadda kuke riyawa ba kuma haka ko yahudu to kaga wannan aya tana rushe wato ainihin al-ghuluwi kenan dan Allah ce ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum an gane ku wa fi sahih ibn abbas radiyallahu an fi qawli Allah ta'ala wa qalu la tazarunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت وفي الصحيح يذو اتكن صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه انهما ان كربو حديث دغ عبد الله بن عباس الله سكار يدا غرين سي شي ما يتنسا في قول الله تعالى واتو تكن فسران فدين الله تعالى وقالوا لا تذرن الهتكم واتو wannan hikaya sai ta maganar mutanen annabi no وقالوا ما انس قال بعضهم لبعض ساشن su ya fada masashi cewa la tazarunna alihatakum kar ku rabu da allolinku wala tazarunna waddan kar ku rabu da wad ko wut wala suwa'an kar ku rabu da suwa'a wala yaguta kada ku rabu da yagut wa ya'uka kada ku rabu da ya'u wa nasra kar ku rabu da nasra wato wad da suwa'a da yagut da ya'uka da nasra قال عبد الله بن عباس هذه اسماء رجال صالحين wannan kalmomi guda biyar sunaye ne na wadansu salihan bayi min qaum nuhin cikin mutanen annabi nuhu alaihi salam falamma halaku auha ash-shaytanu ila qaumihim yayin da suka mutu su wadancan salihan bayi mutane ne masu ibada yayin da suka mutu auha ash-shaytanu ila qaumihim sai shedan yayi wahayi zuwa ga mutanansu zuwa ga mabiyansu da almajiransu anan abinda ake nufi da wahayi waswasi kenan domin shedan baya da wahayi sai dai waswasi waswasan da shedan ke jefawa cikin zukatan mutane ana kiransu da suna wahayi a larabci sawa'un shedanin nan yana cikin aljanu ko cikin mutane an gane ku wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadiluku sai shedan yayi wahayi zuwa ga su yace aninsubu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba ku je ku kakkafa gumaka ila majalisihim azwa awlalan zaman su a sauran da suke karatu ko gindin bishiyan da suke karantaswa ko inda suke bukka suke ibada ku je ku kakkafa mutum mutumi a daidai wuraren su allati kanu yajlisuna fiha wanda da suke zauna a wurin ansaban wato ku kakkafa gumaka ko mutum mutumi وسموها بأسمائهم إذا كن يمتم متمن سيكو سامس سنة يمتن تنسى لهم باي وتتاع دي بكر إذا ونن ما لمي سالهم باوا من سنة ود سيئ متم متمي ونن متم متمن تأتي مسا ونن سيني ود تاع da aje san ayi na suwa'a a ce shi kuma wannan shine suwa'a aje san ayi na yugo aje san ayi na yauk aje san ayi na nasra haka sai dan yi musu wahi fa fa'alu sai suka zartar da wannan wasiyya ta shedan walam tu'bat a lokacin da wato ainihin waɗanda suka yi wannan aiki na yin mutum-mutumi suke da rai lam tu'bat ba a bautawa waɗannan mutum-mutuman ba ba a bautawa waɗannan gumakan ba hatta idza halaka ulaika har sai da su waɗanda suka yi mutum-mutumin nan suka zo suka mutu wa nusiya al-ilmu ilimi kuma yayi karanci a cikin mutane shine nusiya al-ilmu aka manta da ilimi wato kaga jahilci na da dauri kenan wajen shiga shirka obidat kawai sai aka bautawa waɗannan gumakan an fahimta ko to kaga kissar shirka a ban kasa kenan wato kissar shirka dama farkon abin da haifar da ita shine me al-ghuluwu fi salihin domin annabi nuhu shine farkon manzanni kafin turo annabi nuhu alaihi salam duniya karni 10 turba a shirka a cikin ta karni 10 shekara ɗaya dai har shekara nawa 1000 babu shirka a ciki kowa tauhidi yake tsantsa har sai da waɗannan salihan bayi da suka tsara sauran mutanen zamanin su wajen ibada da salaha suka mutu sai mabiyan suka ce to me mun mutum-mutumi dan tunawa da su abin da yasa suka yi mutum-mutumin fa ba dan su bauta mutum-mutumin ba sun yi dan saboda su rinka tunawa da su idan sun ga mutum-mutumin sai su ga kamar wannan malaman suna nan suna ganin mu bari mu ƙara nishadi da karsashi wajen ibada wannan shine matsayin da yasa suka yi dan tunawa da su da irin ibadar su su yi koyi da su shikenan wannan suka zo suka mutu da waɗannan suka zo suka mutu waɗannan suka zo sai shedan ya zo ya raɗa musu yace ai iyayenku dama sun kasance suna bauta wa waɗancan ne ko ne ba ku gane ba bakin zuran ne ya bace muku shikenan sai suka ci gaba da bautata musu da suka ci gaba da bautata musu kaga shirka ta faru ban kasa kenan da shirka ta faru kuma kaga akwai bukatan a turo manzo dan jaddada me tauhidi din nan tunda yanzu ya riga shirka ta zo ta shigo ciki ashe tauhidi shine asalin addini shirka kuma ba kowa ce kun fahimta da kyau shi yasa duk masu bincike a manya-manyan jami'o'i na turai wa'in suna bincike kan addinai sun ce asalin addini kafin komai shine khurafa tamfe-tamfe wai daga baya ne wato ainihin aka fara samun addinai daban-daban aka samu wannan a samu wannan a samu wannan amma dama can asali tamfe-tamfe shine asalin addini to kaga wannan ƙarya suke asalin addini shine tauhidi daga baya ne shirka ta zo an fahimta ko sannan tamfe-tamfe suka zo daga baya su sun zo don su ture wancan asalin to kuma Allah ya ci turo da manzanni karni bayan karni don kuma su rushe wannan bakin al'amuran da suka zo cikin addini kuna fahimta da kyau saboda haka duk abin da ka karanta da za a ce maka asalin addini tamfe-tamfe wannan ƙarya suke sun karanta tarihi kai musulmi kana da tarihi kana nasu ummatan wahidatan al'umma da ɗaya ce akan tauhidi fa ba'atha Allahu nabiyina daga baya sai Allah ya turo da manzanni saboda me shine suke cewa ai ana kaddara kalman fakhtalafu kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu da tan al'umma ɗaya ne sai kuma suka yi sabani to da suka yi sabani sai me fa ba'atha Allahu nabiyina mubashiri da wa munzirina sai Allah ya turo da annabawa masu bishara da kuma gargadi wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi ya saukar da kowane manzo aka bashi littafi kowane annabi aka bashi littafi abinda yasa suke kaddara kalman fakhtalafu bayanin ta zai zo zuwa sai yace wa anzala ma'ahum alkitaba liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi kaga sai akwai sai ikhtilafu wata dan manzo ya zo ya rabewa mutane gardama cikin abin da suka yi sabani to me suka yi sabani da ana asalin tauhidi waɗanda suka zo da shirka kaga sun kawo sabani cikin al'umma kenan yanzu a ce mai kira zuwa ga tauhidi da mai kira zuwa ga shirka waye ya kawo sabani mai shirka kawo sabani mai kira zuwa ga cewa a kirayi Allah shi kadai a bauta masa shi kadai ba a tawassuli da kowa sai da sunan Allah dan Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye ku yi tawassuli da su ku roke shi da su ku bauta mishi da su sai kuma wani ya zo ce a yi tawassuli da wani a yi tawassuli da mala'iku a yi da annabawa a yi da waliyai to waye ya kawo sabani kenan wanda ya dawo wannan tawassulin na annabi ruwa sai shi ashe kai san Ahlus Sunna ba su sai kawo sabani ba Ahlus Sunna suna kan asalin fitra fitratu llahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqi llah zalika ad-dinul qayyim akan nan suke wa ma umiru illa liya'budu llaha مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة akan wannan asalin suke zalika dinul qayyim atan nan kuma dinul qayyima duk dai abu daya ne menene ke nuna dinul qayyim shine ikhlasi illa li abdullah mukhlisina me ke nuna ikhlasi barin shirka barin bid'a ka zo mai ikhlasi kenan akan haka aka halitta mutane gaba daya daga ba sai shirka ta zo sai bid'a ta zo to da bid'a ta zo shikenan kaga an kawo sabani kenan cikin al'umma kun fahimta ne kyau ashe asalin abin da ya fara haifar da shirka a ban kasa shine me al-ghulu fi salihina yanzu dannan salihan bayi dukkanin su salihan bayi ne kowanne mai ibada ne ba abin zargi cikin su duk waliyan Allah ne wadansu mabiyan su ne suka zo suka wuce gona da iri cikin lamarin su to shine ibnu al-qayyim ke cewa duk wadanda suka jarrabtu da salihan bayi idan suka rasa ilimi shaitan na daukan su a mataki mataki ne malaka ya hakuri ko dan kuna yin surutu kuna daukan hankali na kai hakuri sai dan tashi gaskiya wato yana dauka da su mataki 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 na farko zai ce musu a so waɗannan salihan bayi wanda babu wanda zai ki wannan so na zuci duk wanda aka ce yana bauta Allah yana qiyamul layli yana tahajjudi yana sadaka yana zakka yana jihadi ai kai zaka so shi mataki na biyu idan sun mutu kenan sai ce to shikenan wato ayi gini akan kabarin su a bambance kabarin su da na sauran tunda ko da ma suna da rai sun fi sauran ibada idan aka yadda da wannan sai mataki na gaba to tunda har an bambance kaburburan su to ya kamata a rinka zuwa wajen ana kai musu ziyara lokaci bayan lokaci don tunawa da su ana nan sai ce to kuma idan an je wurin ai wuri ne mai albarka tunda ma'abuta kabarin su ma masu albarka ne ya kamata duk wanda yake da bukata kar yayi roƙon Allah sai ya je wurin idan mutum ya je wurin ba shirka ba zai ba mai kabarin zai roƙa ba a'a yana itikadin wannan wurin yana da albarka don haka dai tashi yin addu'a sai ya je wurin kabarin yana roƙon haihuwa ya ce ya ubangiji ba na haihuwa arziki ya Allah ba na arziki komai mutum yake so sai ya je wurin saboda yana ganin wannan wuri ne mai albarka ya je dan neman albarkar wannan wuri to duk shaitan bai kai ba inda yake so ba duk wannan shimfiɗa ce mataki na gaba sai ya ce a to me zai hana kai ta wasili da sunansa ya Allah ka bani arziki don albarkar mai wannan kabari ya Allah ka bani kaza don mai wannan kabari ya Allah ka rinda kaza don mai wannan dafa Allah kawai yake kira baya hada wannan idan aka je mataki na gaba sai ga to ai Allah ya yi nisa ga mai kabarin a kusa sai dan kenan sai kawai ce to bari ma in roke shi shi ya gabatar can wajen ubangiji ya gabatar mu a can ma na'uhum illa liqaribuna ma na'buduhum illa liqaribuna lillazrufa sai ya fara roƙon ko mai kabarin kenan shedan yace duk ba a kare anan gurin ba mataki na gaba da zai ja mutum sai ya zare takobi kuma ya kirayi mutane ce kowa ya zo wannan abin da nake yi dole sai an yi shi ba zai tsaya yi da shi dai ba sai ya jawo mutane kowa su zama shi haka shedan ke daukan yan bid'a mataki mataki har zuwa matakin da suke kaiwa mataki na gaba na karshe sai ya gina wala'i da bara'i akan wannan in kana so ya soka ka so wannan in kana so ya kika kace baka san wannan ba ruwansa da Allah ko manzansa kai dai in kana san waliyansa magana ta kare inda zaka zo ka ce wallahi tallahi kaga dai wallahi tallahi billahi wannan dama sune hurufin kasmi kenan kowa ko ba ko ta karan sai duk da dan ka ce wallahi billahi tallahi bana kaunan kowa sama da Allah cikin zuciyata haka bana kaunan kowa cikin mutane sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma nan waliyin naka gaskiya ne ina da ta cewa kai to duk wannan kaunar Allah da manzon Allah din ta rushe a wajen sa tunda baka san me waliyin sa inda zaka rantsa da Allah ba zai farin ciki ba sama da in ka kama sunan shehin sa ka rantsa da shi inda zaka rantsa da manzon Allah ba zai farin ciki ba sama da in ka kama sunan shehin sa ka rantsa da shi zai ji daɗi ba haka bane ba wallahi duk ku ba su jarabawa ku gani in za su haye duka haka suke inda zaka ce ba ruwana da maludin manzon Allah ne yanzu sai na shehiwa ne sai ji dadi ka ga ba ruwan shi da manzon Allah din kenan inda zaka ce ni zan yi maludin manzon Allah ba ruwana da na shehiwa ne har yanzu maludin ka bai yadda shi ba kuma sharadi dole ko ka so shi shi dai dole shehin sa dai sai an so shi idan an so shi an rabu da Allah an rabu da manzon sa ba komai idan an so shi an hado da Allah da manzon sa daga baya an sa a ciki duk ba komai amma a ce za a so Allah da manzon sa kyalle shehin sa ba zai taba yadda ba a ce za a yi wa manzon Allah maulidi a rushe maulidin shehin sa ba zai taba yadda ba yanzu ka sai masa duk maganar da kake ta kafa maulidin manzon Allah hujja da maulidin manzon Allah an fara yi a karni na hudu lokacin malakul muzaffir a garin wane ne irbil sahibul irbil an je an fara yi a can to wannan wanda ya fara yi da manzon Allah ya kuma lokacin babu shehin ka babu shehi na babu shehin wannan babu shehin wannan mu tsaya a nan manzon Allah kar mu kare yi na shehu ne kuma ba zai yadda ba wallahi yanzu duk abin da ka kafa hujja da shi na wanda ya kirkiro wannan na manzon Allah ya kirkiro kai na kan da can ba a taba kirkirowa ba yanzu ka kirkira duk ba za su yadda da wannan ba wato dole sai da warwara za a fahimci tauhidi kuma dole sai an cire tsoro za a fahimci tauhidi kuma dole sai an karanta Qur'ani an karanta hadisi za a fahimci tauhidi in ba Qur'ani da hadisi an karanta ba wallahi ba za a fahimci tauhidi ba ko wani ce kuma dole sai an buɗe wutar za a fahimci tauhidi kun fahimci waɗannan ko wa qala ibn al-qayyim qala ghayru wahidin min as-salaf lamma matu akafu ala quburihim ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ابن القيم يتي قال غير واحد من السلف ثم دقاء سيكم مقباتا سنفتا سيوا لما ماتوا يعني في صالحان باين ننسك متوا أكفوا على قبورهم سيسوا مبينسوا سكا لذين سكا بربرانسوا ثم صوروا تماثيلهم سننكما سكي متم متمنسوا ثم طال عليهم الأمد سننزامن يتأو fa abaduhum sai kuma suka ci gaba da bauta musu wato ya faɗi matakai kenan wannan ma akwai riwayoyi da suke nuna haka to amma bambancin wannan riwayoyi da wadancan shine wancan riwaya tana nuna cewa shedan yayi musu wahayi sun je sun yi mutum-mutumi a wuraren zaman su ko kamar inda suke zama suna karatu ko ibada a nan gurin kuma an nuna sun je sun yi mutum-mutumi akan ina akan kaburburan su to shine malamai ke cewa ai babu ta'arudi tsakanin waɗannan guda biyu ta yi wa sun kashi biyu ne waɗansu kashi da za su yi mutum-mutumin sai suka je kaburburan su suka yi waɗansu kashi da za su yi mutum-mutumin su kuma sai suka je na wuraren zaman su suka yi ko kuma suka ce a'a ai duk ta yi wa guda biyun ne kuma ya zama ɗaya lokaci guda wato da za a yi musu kaburbura ba a yi kaburburan ba sai a wurin zama duk wanda ya mutu sai aka binne shi a gidansa ko abukansa inda yake ibada da aka binne shi a wajen to kuma kaga wurin ya zama kabarinsa kenan to daga baya kuma da za a yi mutum-mutumin sai aka yi a wurin kaga in kace wurin zaman sa aka masa mutum-mutumi yayi in kace a kabarin sa aka masa mutum-mutumi yayi domin wurin zaman kuma nan ne kabar sai da suka ce dai ba cin karo da juna tsakanin wancan bayani da kuma wannan bayani an gane ku wa na umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la tutruni kama atratin nasara ibn maryam inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu an karbo hadisi daga Umar bin Khattab yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi kala yace la tutruni al itra shine mujawazatul hadd bi ma'ana la tarfa'uni kar ku daukaka matsayi sama da nawa ku daukaka ni matsayi sama da nawa din nan kama afaratin nasara ibn maryam kamar yadda nasara suka daukaka annabi isa dan maryam sama da matsayinsa annabi yace musu haka yace inna ma ana abdun ku sani ni fa bawa ne fa qulu abdullahi wa rasulu ku ce bawan Allah ko manzon Allah ku ce wa bawan Allah ne kuma ni ko manzo ne na Allah wato waɗannan sune kalmomi guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha'awa ka ce masa abdullahi ka ce masa rasulullahi haka dukkan annabawa suke bukata a ce musu ibadullahi a ce musu kuma rasulullahi idan ka ce abdu anan gurin wato ka kore masa ilahantaka kenan idan ka ce rasulu a nan gurin kuma ka ɗaukaka shi sama da matsayin gama garin mutane to wannan shine dinul wasat kenan abdu baka kai shi matsayin ilahantaka ba amma rasulu fa kai ne ka ɗaukaka shi sama da matsayin gama garin mutane wadanda su ba manzanni bane ba, su ba kowa bane ba, su mabiya ne. Innama ana abdul faqulu abdullahi wa rasuluhu. Wannan hadisi an karjahu Imam al-Bukhari da Muslim suka rubuta. To kaga anan gurin Annabi sallam duk yana hani ne game da ketare iyaka wajen yabansa, tunda shi kansa ya hana a ketare iyaka wajen yabansa, to ina ga wani wanda zai zo bayansa kuma sai ya halatta shi a ketare iyaka wajen yabansa. To inda kaji kalmar da Annabi faɗa lokacin, menene dalilin da yasa ya faɗi wannan? Me yasa ya faɗi wannan? Abinda suka ce masa, ya sayyidana wabna sayyidina wa khairana wabna khairina, ya kai shugabanmu dan shugabanmu, mafificinmu dan mafificinmu, duk a wannan akwai ƙarya a ciki. Annabi shine shugaban al'umma, ka gani? Annabi kuma shine mafificin al'umma. Duk ya faɗi wannan, suka faɗa masa wannan, ya ce a ku tsaya kar shi dan yawa sada hankalin ku, dai ku rinka takaitawa, ku ce da ni Abdullahi Rasulullahi, ko sayyidana dan kar ku ce, ko sayyidana Annabi bai kyale mutane su rinka faɗa masa ba. Duk da cewa akwai hadisi cikin Bukhari, shi da kansa ya ce ana sayyidu waladi Adam, ni ne shugabannin ƴan Adam gaba ɗaya, amma bai tsaya ba sai ce wala fakar, amma fa ba dan alfahari ne faɗa ba. Dan haka abun yake gaskiya ce, dole a faɗe ta, amma baya buƙatar mutane su faɗa masa haka. Duk inda sahabbai suke kira sai da su ya nabi Allah, ya rasul Allah, ya abul qasim, haka suke faɗa, ko ya khatamul anbiya wa mamur rusul, ba su faɗa ba ya rasul Allah ya nabi Allah, haka suke faɗa masa sallallahu alaihi wasallam. Saboda ita kalmar as-sayyid din tana daukar ma'anar mafifici, tana daukar ma'anar shugaba, wato akwai lokacin da kalmar as-sayyid za ta gaskato akan Ubangiji. To tunda tana da wannan ihtimalin, shi yasa Annabi ya rufe kofar a faɗa masa, shi kanshi da zai faɗe ta kuma sai ya kawo kaidi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa duk cikin salatin da Annabi ya koyar cewa ai masa, babu inda yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, babu wannan a cikin riwayar da duk hadisan da suka kawo yawa Annabi salati ingantattu, babu wannan. Abinda yake cewa qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma lafazin siyada duk inda kaji wannan ka tabbatar mawdu'i ne ko da'ifi, bai da asali. Duk cikin salatin da Annabi ya koyar, sai yadda ya faɗe ta daga bakinsa sallallahu alaihi wasallam. Ka duba tun daga Bukhari zuwa abinda ya biyo baya, an gane ku? Wa kana qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluw fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wal ghuluw, lalle ku kiyayi al-ghulu, iyyakum wal-ghuluwa, lalle ku kiyayi al-ghulu, wato zurfafawa ko wuce gona da iri wajen yabo ko kushe. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwa, don abin da ya halakar da waɗanda suke kafin ku dai shine al-ghuluwa, zurfafawa ko wuce gona da iri wajen yabo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi, Imam Ahmad ya rawaito shi, Imam Ahmad bin Hanbal, kuma an karɓo shi ne daga Abdullahi dan Abbas, haka hadisi ne ingantacce. Za ka ga Sheikh Muhammad bin Abdullah bai bayyana riwayar sa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Abdullahi dan Abbas ne ya tsako masa tsakoyi da zai amfani da su wajen jifa, wato aikin haji kenan, wajen ramu da jamarat, wanda muke cewa da Hausa jifan shedan, amma dai ba Qur'ani ko hadisi aka ce jifan shedan ba, wannan jifan shedan Isra'iliyat ne, abinda ake cewa ramu da jamarat a musulunci, wato wajen jifa. Sai Abdullahi dan Abbas ya dauko duwatsu yan kanana ya kawo masa, da Annabi ya karba ya ce madan la bi amsali haula'i farmu, da irin wannan ya kamata ku yi jifa, iyyakum wal ghuluw fi din, lalle ku kiyaye zurfafawa cikin addini. Kai ko wajen jifa ba a dauka da katuwa, idan kai da babba wato kenan kai ghuluwi, yan kananan sakon ku ne, irin wanda idan zaka daura shi akan dan yatsan ka zaka iya balla shi, kai irin wasan nan da yara suke iya balla haka da abin nan, irin sa Annabi ya amfani shi wajen jifa, yace to da irin wannan zaku yi, kuma ku sani abin da ya halakar da waɗanda suke kafin ku shine al ghuluw, wato wuce gona da iri wajen. To anan gudun sai malamai suke cewa su waɗe ne waɗanda suke kafin mu? Shin Annabi na nufin wanda suke kafin mu na kusa da mu, ko kuma dukkan waɗanda suka wuce wato guluwi ne ya halakar da su? Shine waɗanda suka ce duka gaba ɗaya, ba wata al'umma wanda sanadin halakar ta ba guluwi bane ba, domin na duka wata al'umma dai da aka halakar da ita dan ta yi shirka, ai ta ɗauki wani rago ne da Allah ta ba wani bawa cikin wa, cikin bayin Allah, wannan bawan kuma me yake kenan lokacin da ta bashi haƙin Allah? Guluwi kenan. An fahimta ku? Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fi din. To kuma sai suke magana cewa
a wannan hadisin kamar annabi ya iyakance dan ya ce fa innama sani dai kadai ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fi din guluwi ne kadai abin da ya halaka da sun zuci katin ku kenan kamar banda guluwi ba su da wani abu tare da cewa a wani hadisin kuma annabi ya nuna cewa ba guluwi dai ya halaka da su ba lokacin da wata mace bakwaranciya ta yi sata annabi ya ce a yanke mata hannu sahabbai suka ji suna da yaman ceton ko za a yafe mata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya tashi ya hutuba tsakanin su yace innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idha saraka fihim ash-sharif tarakuhu wa idha saraka fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd yace san dai kadai abin da ya halakar da wadanda suke kafin ku idan babban mutum yayi sata sai a kyale shi ba a yi masa hukunci doka ba ta aiki akan sa idan karami wanda baya da matsayi yayi sata sai a tsayar da doka akan shi annabi yake sanin dai kadai wannan shine halakar da wadanda suke kafin ku to abin nufi ga wannan hadisin ya ce guluwi ne kadai ya halakar da su ga wancan hadisin kuma ya ce a'a ga abin da aka ce shine halakar da su saboda me in yankawa babba hannu saboda yana da matsayi wannan guluwi ne guluwi wajen bi a ɗaukaka shafi ya fi ƙarfin su waɗanda suka yi haka ɗan kuma sun yi guluwi kenan fit tafriɗi wato wajen in yin aiki da dokar Allah dama guluwi ko guluwin fil ifrat ko guluwin fit tafriɗi guluwin fil ifrat daɗi a kan abin da aka ce yi guluwin fit tafriɗi ka suka yi wa inda aka canke tunda an ce sai yanke hannu sai suka yanke wa ya zo mai kenan ba'an da sai ka koma ka ce a ce guluwi dai shine sababin kowane irin sharri a bayan kasa an fahimta ku wali muslimin an mas'udin anna rasul ibn mas'ud dai zai zama kenan ku ibn mas'udin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala halaka almutanatti'una thalathan an karbo hadisi daga abdullah dan mas'ud wannan hadisi yana cikin muslim yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace halakal mutanatti'una halakal mutanatti'una halakal mutanatti'una wato ya fadi mini wannan hasu uku game da makaranta yace lalle al mutanatti'una masu zurfafawa sun halaka halakal mutanatti'un lalle masu zurfafawa sun halaka domin at-tanattu shine zurfafawa cikin lamarin addini kai abinda ba ce kai ba wato kaga duk wannan nassoshi ne da suke nuna haramcin guluwi a cikin lamarin addini to shi yasa wato ainihin malamai suke cewa dan ka fayyace wannan ya kamata ka gane bambanci tsakanin haƙƙin Allah da na salihan bayi akwai haƙƙi wanda yake na Allah shi kadai akwai haƙƙi kuma na salihan bayi su kadai akwai kuma haƙƙin da yake tsakanin Allah da salihan bayi ko da ki galibi sukan kawo annabawa amma dan sukan kawo kalmar salaha dan waɗanda ba annabawa su ma ya kasance wannan shine rabon da za su samu a ciki haƙƙin Allah shi kadai shine ibada at-ta'alluhu wal ibadatu wal khawfu war rada shi kadai za a ji tsoro kar ya azabtar shi kadai za a sa fatan a sa rai a wajen sa samun aljanna banda shi ba mai wannan shi kadai za a dogara gare shi an gane ku to wannan haƙƙin Allah kenan shi kadai za a yi wa ibada dukkan nau'ikan ibada zikiri dukkan nashi ne shi kadai tasbihi hailala dukkan sa nashi ne shi kadai to wannan haƙƙin da Allah ne kadai da shi wani baya tarayya da shi haƙƙin salihai kuma mahabbatuhum wa tawqiruhum wato kaunar su girmama su girma daidai irin nasu kaunar su sanin matsayin su amma haƙƙin da ya shafi Allah da su annabawa a haɗe shine wato haƙƙi na imani yadda yake wajibi kai imani da Allah kuma ya zama wajibi kai me kai imani da manzanni shine suka ce aya daya duk ta fayyace waɗannan haƙoƙi guda uku litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila litu'minu billahi wa rasulihi wannan da Allah da manzansa duk kowa na da haƙƙi ciki wajen me imani to haka wajen soyayya an ya kuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu wajen kauna da imani haƙƙi ne na Allah haƙƙi ne na manzo wato wannan haƙƙin su litu'minu billahi wa rasulihi amma sai ce wato azziruhu ka taimake shi
kiwa manzala kenan wa tuwqiruhu ka kuma girmama shi kiwa manzala sallallahu kaga wannan ya zama nashi shi kadai kenan wa tusabbihuhu kai masa tasbihi kiwa kaga wannan ga manzala tasbihi ba kenan wa tusabbihuhu bukratan wasila kaga ya ta fada hakokin uku gaba ɗaya da zaran ka fahimci wannan to ba za ka dauki nan ka kai nan ba za ka dauki nan ka kai nan sai kowanne ka sashi inda ya dace kenan kar ababe su cakuɗe maka da yawa to duk wani salihi kuma da zai biyo baya zai samu salaha ne gwargwadon yadda ya zanto mai bin Allah mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda wannan ya samu salaha to kai kuma in kana son shi kuma sai ka bi tafarki irin nashi kai ma ka bi Allah ka bi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam idan ka ce shi ya bi Allah da manzon su ni ko bari in bi shi ba ruwanka da Allah da manzon su to kuma ya zama shirme kenan haka ko da shi yana da rai in dai yana nuna zai nuna salihi ne na gari zai kiranka ne zuwa ka bi Allah da manzansa kamar yadda shi ya bi Allah da manzansa da zaran ka ce zaka bi shi sai ya ce ba zai yadda ba sai dai ka bi Allah da manzansa to wannan alamar salihi kenan to tunda wannan shine halinsa ko lokacin rayuwarsa to haka kuma ko bayan mutuwarsa kai sai ka zanto mai bin Allah da manzansa kenan to amma da zaran ka ce kai zaka bi shi kuma ba ruwanka da Allah da manzansa kuma ya zama shirme kenan an gane ku to ina ganin masail din suna da yawa dan haka sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe kuma ubangiji ta Allah shi yafi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi
to hotun ne ya matsayin hotunan manyan malamai ko shehuna da ake sawa a gidaje ko office duk wanda wannan tambayar da yana zuwa nan masallacin ya san an sha magana akan hoto ko na shehi ko ba na shehi ba to amma na shehuna haramcin su zai fi girma saboda ganin yadda ake ganin tasirin su saboda haka haramun ne linke hotuna a cikin gida ko a office ballantana kuma idan wannan hoto ya zama na wani mutum ne da ake kyautata tun salihin bawa ne idan wannan zai bayu zuwa ga shirka dukkan wasila ta shirka kuma ana son a yi fada da ita a nan har akwai wadansu 'yan wahalar suna da zaya da sun sai katin hoto na marigayi Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi su ma sun sa a gidajensu duk wannan jaha da ya duk yana ciki duk bai halatta wa mutum ya sa babban abin da za ka yi shine ka yi aiki da koyarwarsa ka wa'azantu da abin da ka ji ya faɗa na alkhairi Allah ya ce annabi ya ce wannan shine babban abin da yake so kuma shine idan ka yi ka ƙara masa wani abu na guzuri domin duk wanda ya kira zuwa ga alheri aka yi koyi da wannan alherin a sanadiyarsa yana da lada a wajen Allah amma ka zo ka dauki hotonsa ka duka like baka ce komai ba shirme kawai kai wannan yake cewa wai zai iya zuwa wajen maulidi ba wai dan saboda ya zai da maulidi bid'a ne amma wajen saboda malamai suna yin waɗansu bayanai masu fa'ida ya je dan ya karu da abinda malamai za su faɗa in dai maulidi ne irin wanda yake a nan garin kafin a faɗa maka fa'ida ɗaya sai an yi wa Allah da annabi kariya a wajen hadisai maudu'ai da za'ife za a yi ta kawowa to me amfanin wannan kuma farko dama wannan ko ba a maulidi ba ne ba mutum ya tsaya yana kawo hadisai maudu'ai cikin duk mun dibe da kawo maka hadisi maudu'i na ƙarya kamata ka tashi daga wajen saboda mu abinda muka karanta shekaran jiya a tafsiri wa idza ra'aytum allazina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqudu fi hadisin ghairi wa imma yutiyannaka shaytan fala taq'udu ba'da dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin ba a san ka dauki jin karatu sai wani lokaci kawai a shekara duk karatu dukan da ake a shekara inda baka fa'idan to babu yanda za ka fa'idan to kawai dan adaran maulidi so daya saboda haka kamata ya ka zage dan sai irin karatu dukan da ake a shekara ga suna a makarantu daban-daban a majalisai daban-daban a masallatai daban-daban ka je ka karu da abin da ya kamata ka karu da shi ba ya rubuta wannan kai ne kuma ka ce aya ustazu ga shi kana jin mun karanta hadisi yanzu iyyakum wal ghuluw fi din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluw fi din muka ce hadisi kuma ka ce aya wannan kuma waɗanda sun rubuta waɗansu hadisai, zan yi muku magana ba yanzu ba, yau ba ni da nishaɗi na sosai, ba ni da karsashi da yawa saboda waɗansu uzurorika masu ƙarfi, sai ku yi haƙuri. Ba zan iya ansa tambayar ba sai mai sauƙi-sauƙi wanda ba ƙalubale a cikinta da yawa. Wannan kuma yana cewa an ce sadar da zumunci abin da yake ƙarawa mutum kwanaki. Wannan haka yake ya tabbata cikin hadisai masu yawan gaske wanda suke nuna cewa sadar zumunci yana ƙarawa mutum kwanaki. Duk wanda yake sadar zumunci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a ƙara masa adadin kwanakinsa. To shine waɗansu suke cewa kamar wannan hadisi kenan ya ci karo da waɗansu ayoyi da suke nuna cewa idan mutuwa ta zo mutum ba za a yi masa jinkiri ba. Wannan ya akhara Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah baya ware jinkiri idan ajalinta ya zo, kuma shi Ubangiji ta'ala khabir wato mai bada labari ne bima ta'maluna game da abin da kuke aikata ma. To wannan aya ba ta cin karo da wancan hadisi, ayan nan da makamanci ta ba ta cin karo da wancan hadisi, saboda Ubangiji ta'ala yana da ikon ya baka adadin shekaru kaza kuma ya zo ya ƙara maka. Idan har ya ƙara maka akan na da, ka ga ajalinka bai riga ya zo ba kenan. Idan ka ga ajalinka ya zo, to ba riga ka ƙara ba kenan. Wannan gaskiya ne. Idan ajalin da aka baka babu yanda za a ƙara maka akai, to adadin da aka baka tare da ƙari ko wanda ba ƙari, ko ya zanto da ƙari ka ga bai riga ya zo ba kenan. Saboda haka baya cin karo da wannan aya. Ubangiji kuma ya iya baka shekaru 40 ya zo ya ƙara maka 20 su koma 60, ko ya ƙara maka 60 ma su koma 120. Dan ya ce yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ubangiji ta'ala shike shafe abin da yaso ya kuma tabbatar abin da yaso. Wa indahu ummul kitab, asalin littafin auren sa yake, ba wanda zai ce dan me kai kaza. An fahimta ko? Wannan kuma an ce duk wanda ya je wajen dan duba fa kadi kafara bima unzila ala Muhammad. To wani irin kafirci kenan? Ya fita daga musulunci ko kuwa? Ban ji ba da safe an yi bayani akan wannan? To ba zan ba su abin nan ba, idan bincike gaban su shine yake so ya ci bulisa haka. To ba zan faɗa ba. Kai kuna da rikitar da al'amura. Yanzu kun ga waɗanda suka ji tambayar kuma suna da haƙƙi su ji ansa. Wato sai ita Sheikh Muhammad al-Amin Shankiti, Allah ji kansa da gafara, yana koyarwa a jami'ar Madina, dattijo ne, Allah masa rasuwa shekaru da suka wuce masu yawa haka, ko 20 ko nawa makamancin haka. Sai aka ba shi irin invigilating din nan, ɗalibai suna jarabawa shi suna dudduba su. Duk inda wani abu ya kakare maka so a ansa, sai idan ka ce ya aka muka lanan gurin ba, sai ya faɗa masa baka sani ba, ai kaza ne. Hukumar da jami'a ta kira shi, sai Allah ce innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wa huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas. Sai kuke Allah la ce ne ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun. Haka ce in dai shi zai tsaya jaraba duk ɗalibin da ya kasa ya tambaye shi, yace ni dai ba zan ce ba zo in faɗa ma, yace amma in mutum ya tambaye ni sai na faɗa mishi. Dole sai na sa shi a gai. Babban malami ne, ya karantar da Asusu Ibn Baz ma. Saboda haka abinda zan ce game da wannan hadisi shine, kafircin da ke cikin nan ba kafirci ne na fita daga musulunci ba. Faqad kafara ma unzila ala Muhammad, ba kafirci ne na fita daga musulunci ba. Saboda me an hada shi da ababai guda uku a wani hadisin shi zuwa wajen boka din? Aka hada da cewa wanda ya zakkewa matarsa ta dubura ya sadu da ita a dubura, da wanda ya zakkewa matarsa tana cikin jinin haila, sai aka ce da kuma wanda ya je wajen boka, sai aka ce wannan kamar sun kafirta da abin da aka saukar annabi Muhammad. A wata riwaya aka ce faqad bari'a bima unzila ala Muhammad, ya bar ransa daga abin da aka saukar annabi Muhammad. To kowa ya san ko saduwa da mace ta dubura wannan kafirci ne? Sai da ce mafiya. Saduwa da mace lokacin da take cikin kwanakin haila kafirci ne? Sai dai zanto mafiya. to tunda aka hada guda kuma aka ce faqad kafara lalle zanto nau'in hukunci iri daya ne in kai ware guda daya kace wannan yana nufin fita daga musulunci wancan kuma ba fita daga musulunci ba sai ce me dalilin tafriq din dole ko kace su duka suna fitar da mutum daga musulunci ko kace su duka ba sa fitarwa matsayin su matsayin aikin sa idan na haka bayan an sa tambayar sai dai ko ban taimaka mai binciken ba tunda ban faɗa masa wayar wato hadisin ba sai dai kawai nan na tsaya hadisi ne sahihi amma akwai wuraren da aka yi takharijin sa da sharhin sa da yawa wannan kuma to wannan kuma akwai littafan akida da suka yi sharhin sa da kyau a wurare daban-daban kuma sai su je can su leko dan su an sa Malam Abdulwahab tambaye su kenan to wannan dai sune tambayoyin da zan iya ansa yanzu cikin waɗanda na gani wannan na ƙarshe ba tambaya bane ba wato yana nuna kamar karatutukan da ake na nan masallaci wai su ba su da yadda na fahimci tambayar sa dan a rikirkice dai abin nasu yake Hausar da yayi amfani da ita ba su da kuɗin da sai kaset na karatutukan nan su je su kai ma iyalansu su ji to kuma gashi har yanzu su mata ba dawo karatun su ba yana nufin kamar da can an bada cewa cikin makaranta mata su rinka zuwa to yanzu ma ba wanda yake kasu har yanzu cikin makaranta kofar abuta take in za su ga duk wanda yake sha'awar zuwa da matarsa zo cikin makaranta tunda akwai ban ɗakin su daga can akwai kuma wurin alwalar su kuma duk da za su iya yin alwala a can gurin daban kuma akwai shimfiɗu da za a yi shimfiɗa musu su yi amfani da su wannan har yanzu kofar abuta take dama ba rufe aka yi ba sai dai mutane ne ba su saba su bar iyalan su batun su zo makaranta din ko nan su ji karatu yana kai musu har speaker aka sa a wurin har aka sa kuma kwallon tarki guda biyu a wajen wato su mutane ne basu saba ba wajen su bar mata su zo wurin karatu irin wannan za ka ga wani lokacin kai kanka maslahar ka ne idan ta zo wurin karatun waɗansu abubuwan ta ji kai tsaye an ce kaza ya fi a ce kai ka faɗa mata saboda ita garin mace wai idan kai ka faɗa mata ko kai malami ne fa wai gani take wayo za ka yi mata kawai ba haka aya take ba ta gane wayan amma an tafi daga bakin wani shikenan to sai me kuma akwai waɗansu suka yi mu akan waɗansu hadisai da suka tafiya ka ajiye musu bayan da su kuɗi zan ba su a sa me kace soja hadisai da ake bayara a shi yaro ba da laifi tunda bai sani ba zunubin na kan wanda ya bashi wannan tambaya ne akan baiwa yara waɗansu hadisai su haddace don saboda wani biki na makaranta ko maulidi su zo su rera a gaban mutane kuma ya zanto hadisai nan waɗansu mawdu'ai ne ko dha'ifai a irin wannan yara ba su da laifi wal ismu ala munawilihi lahu banji ba a idan ka tabbatar an bawa yaron ka hadisi dha'ifi ko mawdu'i a makaranta ya haddace zaka iya hana shi idan yaso a cire shi daga wasan kwaikwayon sai me amma hadisi dha'ifi kan ko alama ba za a ba mutum dama hadisi dha'ifi ko mawdu'i ya je ya haddace shi musamman yaro ko babba ya kare da hadisi mawdu'i sai je ya gina hukunce-hukunce akai kuma gashi ba tabbatacce bane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
yan tambayoyin ku da za su zama abin tsoro an ba ku jarabawa ku zo kuna tambayar mutum shi ne abin da nake jin tsoro zuwa shi bismillah malam wai dan mu cike kasar din ko ansaban ansab jam'i ne na nusub annusub wato shi ne kamar abin da ke nan gunki wanda aka yi shi da sassaƙe ansab ya zama jam'in sa kenan na
mhm
shine abinda wannan ya tambaya yanzu nace masa a'a to to eh mutuwa to sai aka yi
Jalil shi da rasa.
Dan me zai kare azumin? Dan dai da ya zo abinci gidan mutuwa sai ya kare azumin sa? Abinda ake kare azumin nafila da shi shine idan an gayyace ka walima. Shi ma ba dole bane ba in kaga dama kai yin azumin ka to ballantana abincin gidan mutuwa wanda yake fihi kaula ne abincin da ake kawowa na zaman makoki din nan fihi kaula ne kwarai da gaske saboda shi zaman shi ne ke haifar da wannan matsalar shi zaman wannan zaman makoki ya karshe lokaci guda kan zai wahala amma Allah ya kalla a rinka nan rage al'amura ba ko idan mutum yana da jarumtar da zai zo ya hana abin lokaci guda a gidansu dan saboda yana da power a family din shike da ta cewa idan yayi ba wanda za a ce a kai shi gaba dama shine wanda za a kawo wani wajen shi yace ba za a yi ba to wannan ya kamata yayi haka amma idan mutum a gida shi karami ne shi yaro ne akwai yayyansa akwai mahaifinsa akwai kakanninsa akwai waye ko yace ba za a yi ba ko baban sai mutum ce ba za a yi ba so wadancin tsara sai sun yi to ai wannan babu yanda zai da su ai ai wannan babu yanda zai da su kuma wannan bid'a da suke tunda dai ba kafirta suka yi ba zai kuma ce ya kaurace musu ko ya daina musu magana ba dole sai dai mutum ya yi iyakacin kokarinsa ya ragewa barna iyakacinta a san matsayinka kai game da fahimtar cewa addini ya ce a yi kaza daban sannan yiwuwar aikata wannan abin daban fahimtar cewa addini ya ce a bar kaza daban wannan matakin farko da ake so kowa ya samu kenan sannan yiwuwar shin a iya dainawa yanzu ko kuma yana daukar lokaci kuma daban ba duk abin da kake so ne zaka iya kawar da shi ba ba duk abin da kake so ne kuma zaka iya tabbatar da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji yana gani ya kyale Ka'aba a yadda take amma yake cewa Aisha ba dan mutanen ki sababbin shiga musulunci bane ba da na ruce Ka'aba na mayar da ita yadda take a harsashin da annabi Ibrahim ya dora Ka'aba akai kaga amma har annabi bar duniya ba yadda yi ba haka abin ya kasance dan ginin Ka'aba idan kun lura ko a hoto ka ganta zaka ga daga arewacin ɗakin Ka'aba ko ta katanga dake hada da ɗakin amma ita ba ta kai tsawon ɗakin ba wurin da ake kira Hijru Isma'il kenan to asalin Ka'aba da wannan ƴar katangar da tana cikin ginin ɗakin Ka'aba ta wajen tsawon katanga da komai ɗaya ne a lokacin jahiliya bayan haihuwar annabi kafin turo shi manzo sai Qurayshawa suka rushe ɗakin Ka'aba don sabunta ginin sa katangar ta kowane sashi ta kai musu tsawon yadda suke bukata ta nan sashin ne yan kudin da suka tara ba su kai ba sai suka dakatar da ita haka shikenan a kala sayo a kala zagobe an manta da abin an shiga wata duniyar daban kwatsar sai Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo to yan sai sabon rigima ta tashi yanzu ba maganar ginin Ka'aba ake ba ga wani ya zo ce ji annabi ne a yadda ko kar a yadda shine wannan rigimar da ake wannan ya dauke musu hankali ba maganar ginin jaddada ka ɗakin Ka'aba har annabi ya hijira sallallahu alaihi wasallam yaje ya zama sa na Madina aka zo aka ce a kiyaye tsakaninsu da Qurayshawa har aka zo aka bude maka din duk da haka annabi na ganin cewa a wannan lokaci bai yi ba ne ya zo ya karasa wannan katangar ta kai tsawon ɗakin Ka'aba saboda yana ganin idan ya haka za a ce to tun da can aka kai ki me yasa yanzu kuma ya zo kawo wannan shine ke cewa Aisha ba dan mutanen ki sababbin shiga musulunci ne ba da na rushe Ka'aba na mai da ita a sabon ginin ta yadda take da da wani sarki ya zo daga baya Abdullahi bin Zubair ne ko waye shi da ya zo ya karɓi sarauta sai ya gina ɗakin Ka'aba ne ya karasa tsawonta aka zo wani ɗan takifan sarki da ya zo shi kuma yake san bai yadda ba annabi bai kara ba sai ya kara sai ya rushe ta da aka zo lokacin Abu Jabir al-Mansur ne ko wani ne sai ya zo shi kuma yana so ya kara ginin shi kuma ya kai yadda take kamar yadda wancan ya yi yace tunda ai shi ma annabi abin da ya hana ya yi dan mutane suna da sababbin musulunci yanzu ko sun fahimta yace ni ko barin kara sai maliki ya hana shi yace kar ku mayar da ɗakin Allah dandalin siyasa yau wannan ya hawo mulki ya rushe wancan ya hawo mulki kuma ya mayar ka kyale shi yadda yake a ta tafiya a haka da aka kyale shi gashi nan har yau a haka to kaga ashe ba kowace maslaha ce kai kake ganin ta ba za ka ce dole sai ta tabbato a lokacin akwai abin da barna ce tana faruwa amma idan ka ce za ka hana ta wata barna da take girma za ta faru sai ka kyale wannan garma ta cigaba da faruwa, kai dai ka bata lokacin ya zaka kasance sabe ta a hankali a hankali, ba lallai ne lokaci guda ba. Yasa ita da'awa tana bukatan ilimi, kuma tana bukatan hakuri, kuma tana bukatan sabati. Ilimi shine zai haka zama gaba kan dukkan matakin da zaka dauka, ya dace ko bai dace ba, kana izina da sirar waɗanda suka gabace ka. Annabawa ne, salihan bayi ne, sabbai ne, tabi'ai ne, duk wani wanda yake yayi gogarmai da yada musulunci, kaga irin matakan da ya dauka da suka dace da zamanin sa, kaga wanne zaka dauka da ya dace da yanayinka, lokacin ka. Wannan shine abin da ilimi zai taimake ka da shi. Amma idan baka da ilimi, sai ka kasance kullum kana ansa bukatan zuciya ne, kawai zuciya ta ce kaza shikenan a tafi, sai ba an yi kuskure daga baya kuma a zo kuma a kalla ya za a yi daga baya. To idan kana da ilimi, kuma ilimi zai wajja haka, sannan sai ka hakuri, kuma hakuri kuma shine zai nuna maka ko da ilimin ya ce in yi kaza, in naja naja abubuwa suka ciji sai in dakata, ba wai zan ja da baya bane na fasa, kuma gobe sai in sake ja, da haka har za a samu a ci gaba kenan. Sannan sai sabat, sabat kai kuma duk abin da aka kai imanin da shi, yadda ka faɗe shi kuma haka kake ci gaba da faɗar sa. Kar idan ka faɗa abu masu raddi suka yi yawa, ka zo ka janye ka ce a dama ba haka nake nufi ba, kuskuren fahimta ne, kaza kaza ne, ka ja da baya, ka zama matsoraci kenan, ba za ka iya ba. Sai da ka kyale su ta raddi, kai kuma kana nan dan ka ce qala Allahu qala rasulullahi, ba yadda za su yi su faɗa su yi raddi, su kawo labari da mafarki, su ce kaza su ce kaza, kana nan gobe sai ka maimaita ayar, ka maimaita hadisin. Har yanzu ba wanda sai ce hadisin ayar nan da'ifiya ce, hadisin nan yadda ka fasara ba haka larabci yake ba, sai dai su kawo waɗansu taƙunniyoyi. To wannan sai da sabati za ka samu yin wannan. In ba ka da sabati, duk da aka razana ka, to shikenan sai ka razanu, to sai ka kasar lamar da da'awa, kuma sai da'awa ta wulakanta, a sanadiyar ta samu rago na wanda ya rike ta kenan, ragoncin mai rikonta. Ita da'awa tana bukatar mai rikonta ya zanto yana da sabati, kuma yana da hakuri, kuma koyaya yana bin tafarkin ilimi, koyaya kullum yana ƙara ƙoƙarin faɗaɗa iliminsa. Ba lallai ne kullum ya san komai ba, ya ishe ka alfahari a ƙididdige kuskurenka, a ce kai kuskure kaza rana kaza ga watan kaza, rana kaza ga watan kaza, har ka ji kwanakin ake bi, ashe kuskuren baya da yawa. Ai mai kuskure da yawa duk inda ya zauna awa ɗaya sai an gaji da kirki kenan. Amma a wata an gano kai kuskure biyu, kai kuskure uku, kai biyar a wata ɗaya, ai ba ƙaramin riba kace ba. Wallahi duk wanda a cikin wata ɗaya wajen karantarwa yana wa'azi, yana karantarwa, a ce kowane sati yana darasi 5-7 misali, amma a ce a wannan watan an gano yayi kuskure uku, yayi kuskure biyar, kai yayi 10 or 20, ya ci riba. Ya nuna lallai yana ci gaba da karatu, kuma sai ƙara himma don ya rage wannan adadin kuskuren. Ba dai zai iya rabuwa da kuskure gaba ɗaya ba, tunda shi ba masu ba ne ba, sai dai kuma ya rage yawan su. Wannan shine falalar da'awa din. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.